This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 3 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce maido da dangantaka tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa ba shi zai kawo zaman lafiya a yankin ba. Wasu jami'an sojin Najeriya biyu za su gurfana gaban kotun soji saboda rawar da suka taka a harin jirgi mara matuki na watan Disamba wanda ya halaka farar hula akalla 85 a jihar Kaduna. Sannan Rasha ta ce ba za ta halarci babban taron neman sulhu kan yakin Ukraine wanda za a yi a Switzerland ba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa haɗaɗɗiyar Ikkilisiyar Majami'ar Methodist a Najeriya ta ce ba za ta amince da halaccin luwaɗi a coci ko tsakanin fastoci ba.
Saboda haka wannan kudirin nan a matsayinmu na haɗaɗɗiyar Ikkilisiyar mai tsari a Najeriya Majalisa ta Kudu da ma a matsayinmu na 'yan Afrika ba za mu taɓa amincewa da wannan kudirin nan.
Sannan za ku ji cewa an daura alhakin halin da Najeriya take ciki na tabarbarewar tattalin arziki kan shugabanni.
A halin da ake ciki a Najeriya mutane kan ga abubuwa sun kara kuɗi da sauransu. To duk wannan laifi ne kan ba mu shugabanni laifi.
Kama kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikar zai gabatar. A wannan makon shirin ya maida hankali ne akan matsayin gwamnonin arewacin Najeriya kan matsalar tsaro da kuma maganar matsalar wutar lantarki a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce kokarin da ake na maido da dangantaka tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa ba zai kai ga warware rikicin gabas ta tsakiya ba. Wasu na ganin ta wajen tilasta kasashen da ke makwabtaka da Isra'ila su kulla dangantaka da ita za a iya warware wannan matsalar. A cewar Khamenei a wani jawabi je Laraba ya kara da cewa sun yi kuskure. Kalaman na Khamenei na zuwa ne bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi ranar Litinin cewa a shirye Amurka take ta yi ma Saudiya ta yin wani tsari na tabbatar da tsaronta muddin dai ta kulla dangantaka da Isra'ila. Saudiya dai ta yi ta tattaunawa kan batun kulla dangantaka da Isra'ila amma sai ta jinkirta bayan barkewar yakin Gaza. Wasu jami'an sojin Najeriya biyu za su gurfana gaban kotun soji saboda rawar da suka taka a harin jirgi mara matuki na watan Disamba wanda ya halaka farar hula akalla 85 a cewar hedkwatan tsaron kasar jiya Alhamis. Harin na ran 3 ga watan Disamba na ɗaya daga cikin kurakurai mafiya muni a hare-haren jiragen saman kasar. Rundunar sojin Najeriya ta amsa cewa jirgi mara matukin ya yi barin wuta kan wani ƙauye bisa kuskure a jihar Kaduna ta arewa maso yamma ya kashe mazauna wurin yayin da suke wata harka ta addinin musulunci. Sojoji na amfani da hare-hare daga ta sama wajen yakar mayaka masu tsatsauran ra'ayin addini a arewa maso gabas da kuma ƙungiyoyin sace mutane don neman kuɗin fansa a arewa maso yamma sun ce sun yi kuskuren zaton cewa taron wata haɗuwa ce ta ƙungiyoyin miyagu sannan suka nemi afuwa saboda wannan kuskuren. Jiya Alhamis, Rasha ta ce ba za ta wato bata ga dalilin da zai sa ta halarci wani babban taro a Switzerland don tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen yakin Ukraine ba. Switzerland za ta dau nauyin tattaunawar a ranakun 15 da 16 na watan Yuni bisa bukatar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Ministan harkokin wajen Switzerland Agnosio Cassi ya ce za a gayyaci kasashe sama da 100 wurin taron. Kasashe wato kasa ta farko da muka yi magana da ita bayan Ukraine ita ce Russia, saboda babu yadda za a samar da zaman lafiya ba tare da Russia ba, ko da kuwa ba za ta kasance wajen taron ba. Abinda Kasi ya gaya ma manema labarai kenan a ban babban birnin kasar Switzerland.
To madalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin mu daga Najeriya, inda 'yan ɗariƙar majami'ar United Methodist Church suka nuna rashin amincewa da hukuncin da babbar ikkilisiyar majami'ar ta yanke a taronta da ta saba gudanarwa duk bayan shekaru huɗu a ƙasar Amurka, inda ta amince da masu luwaɗi da maɗugo cikin fastoci da majami'u bayan an shafe aƙalla shekaru sama da 40 ana tafka muhawara a kan batun. Wakilin Malado Salisu Garba daga Adamawa na da ci gaban wannan rahoton.
Dambarwar dai an fara shi ne tun a shekara ta 1972, aƙalla shekaru 52 kenan ana fama da wannan dambarwar. Sai gashi makon nan da muke shirin bari, majalisar koli da na gudanarwa na haɗaɗɗiyar ikkilisiya mai tsari ta ƙasa, wato United Methodist Church a turance, da ke ƙasar Amerika, sai gashi ta sa alewa fastocin ikkilisiyar da ma mambobinta kan cewar za su rika ta'ammali da 'yan ludu da ma 'yan maɗigo ta hanyar ɗaura musu aure da dai ire-iren su a taron da ta saba gabatarwa a kowane ƙarshen shekaru hudu na kowane yanayi da ke zagayowa bayan shafe aƙalla shekaru 52 ana fama da wannan takunkumin. Wannan karo ne dai majalisar koli na gudanarwa na wannan cocin ta tunkuɗe takunkumin ta hanyar kada ƙuri'a. Reverend Dr. Philip Mekadopa, wanda ke zama shugaban ɗarikar haɗaɗɗiyar ikkilisiyar mai tsari ta ƙasa da ke Najeriya, ya ayyana cewar sa alewar da aka yi wa wannan ƙuduri ta hanyar kada ƙuri'a ya sha bamban ga abinda littafi mai tsarki ya ayyana a cikinta.
Kudirin nan a zahirin gaskiya yana nan sabanin koyaswan littafi mai tsarki. Idan muka koma cikin littafi mai tsarki, Ubangiji Allah ya yi fushi da mutanen Sodom da Gomorrah saboda zunubin ludu, abu ne wanda yana dauke da rajin tsarki. Ba ma sabawa koyaswan littafi mai tsarki kawai ta yi ba, ta sabawa kundin tsarin mulkin Najeriya, ta sabawa al'adar ƙasan Afrika. Saboda haka wannan kudirin nan a matsayinmu na haɗaɗɗiyar ikkilisiya mai tsari a Najeriya, majalisa ta kudu, da ma a matsayinmu na 'yan Afrika, ba za mu taɓa amincewa da wannan kudirin nan ba.
Shi ma a nashi ɓangaren Reverend Avenitus Akila Hamman, wanda shi ma fasto ne mai bin wannan ɗarikar, ya ayyana cewar wannan dambarwar dai su ba za su lamunci haka ba, domin ya yi saɓani da abin da littafi mai tsarki ya tanada, wato Bible, ya koyi bayani da ladan akan auren jinsi da kuma masu luwadi, inda ya kara da cewa
littafi mai tsarki Bible ta tabbatar da cewa tun halittar mutum Ubangiji Allah ya yi mutum mace da namiji, kuma Ubangiji Allah ya halatta aure ya kasance tsakanin namiji da mace ne kadai. Littafi mai tsarki daga farawa har zuwa ruya ta Yohana, babu inda ta yadda a yi auren jinsi guda. Ba za mu goyi bayan ludu ba, domin maganar Allah ta ki kuma mu mun kishi, ba za mu yadda da shi ba. Bible bai yadda da shi ba, mu ma ba mu yadda da shi ba.
Shi kuwa a nashi ɓangaren Evangelist Gennady Stety, wanda ke zama ɗaya daga cikin membobin wannan ɗarikar, shi ma ya ce wannan al'amari ya zo musu ba zata, domin a cewarsu majalisar ƙori na wannan ikkilisiyar bai kamata ta amince da wannan batu ba, ko da dai kada ƙuri'a aka yi ya riga ya zo da saɓanin abin da littafi mai tsarki ya ƙunso.
Lado, ba wani ra'ayin da za a ce akan wannan batun magana ludu, don abu ne wanda yake haramtaccece ne tun daga halitta, wanda Allah ya riga ya ce ba zai taɓa yiwu ba a ce mace da mace su haɗu, ko kuma namiji da namiji su haɗu ba. Wannan haramtaccen hali ne. Saboda haka ikkilisiyarmu ita ba ta goyi bayan wannan ta faru a wurinta ba, musamman ba ta goyi baya a yi wani abin da zai zama cewa maganar ludu ya shiga a cikin ikkilisiya ba, balle cikin jama'arsa.
Majami'ar United Methodist Church mai membobi miliyan 10 a faɗin duniya ta kaddamar da wannan ƙudurin ne a taronta da ta saba yi na kowace bayan shekaru huɗu na kowane ƙarni a da ke ƙasar Amurka. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoton, Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
To babale, yayin da zanga-zangar goyon bayan Palestinawa ta bazu zuwa jami'o'i sama da 100 a fadin Amurka, shugaba Joe Biden ya sa baki, yana mai cewa wannan zanga-zangar ta jaraba wasu muhimman ka'idojin rayuwar Amurka. A wani rubutaccen jawabi daga zauren Roosevelt Room na fadar White House jiya Alhamis, shugaba Joe Biden ya ce zanga-zangar da aka yi a jami'o'in na gwada kaifin yancin faɗin albarkacin baki da wato da gangami cikin lumana da kuma bin tsarin doka.
We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent.
Biden ya ce mu ba ƙasa ta kama karya ba ce inda ake tilasta mutane yin gum ko murƙushe masu bambancin ra'ayi. An saurari kokin Amurkawa, hasali ma zanga-zangar rumana ita ce hanya mafi dacewa da Amurkawa kan maida martani kan wato muhimman al'amura. A ƙarshe, wani zama da Majalisar Dattawan Amurka ta yi a wannan makon kan yadda wasu ƙungiyoyin 'yan China ke ɓadda sawun kuɗin haram a Amurka ya taɓo wata matsala wadda ba a sani ba sosai amma tana yaɗuwa, wato ta amfani da katin da akan kyautar don sayayya ko gift card wajen aikata zamba. Wasu ƙungiyoyin 'yan China masu aikata laifuka sun koma amfani da katunan na gift card wajen sace ma Amurka miliyoyin daloli, al'amarin da ya sa ma'aikatar tsaron cikin gida ta kaddamar da wani kwamitin aiki da cikawa don magance matsalar abin da ake kira tatsar kati. Yadda ake wannan zambar shine mazambaci zai sayi katin gift card a kanti, sai ya bude a wani wuri na daban, sannan sai ya dau lambobin katin ko lambar pin din katin ya maye gurbinsu da wasu lambobi na daban don ya bada sawu.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, Najeriya na ci gaba da fuskantar matsin tattalin arziki wanda 'yan kasar ke kokawa kan hauhawar farashin kayan masarufi da basu taba gani ba tun bayan da kasar ta samu 'yancin kai daga kasar Birtaniya. A hirar da ni da sanata mai wakiltar Neja ta gabas a Majalisar Dattawan Najeriya kuma shugaban kwamitin harkokin kuɗi na majalisar, sanata Muhammad Sani Musa ya dora laifin halin da kasar ke ciki akan shugabanni.
To alhamdulillah, yanda abubuwa ke tafiya yanzu dai na san a halin da ake ciki a Najeriya mutane kan ga abubuwa sun ƙara kuɗi da sauransu. To duk wannan laifi ne kan ba mu shugabanni laifi, saboda tun da farko da a ce mun zauna mun yi kasafin yadda za mu tafiya da al'umuran tattalin arziki na ƙasarmu a baya kaman shekara goma sha biyar 20 da suka wuce, kuma muka bi irin waɗannan abubuwa da yau ba za mu ga kanmu a cikin halin da muke ciki ba. To alhamdulillahi mun samu shugaba, shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya shigo ya kuma nuna cewa yana da kuzarin ya ga ya canza wannan al'umara na tattalin arzikin Najeriya. Canji yakan zo da wahala, amma dole a yi wannan canji, dole kuma a tafiyar da yadda za mu yi abin nan, wanda idan nan da shekara biyu uku za mu fara ganin canje-canje, abubuwa za su fara zama yadda ya kamata. In kana iya tunawa a lokacin da ake mulkin soja a da, akan fito da rolling plan wanda yake za a yi rolling plan na shekara goma sha biyar. Ana bin wannan, to sai muka zo gaba ɗaya ba ma yin wannan. Budget ɗin ma muka yi shi da yawa ba abin yadda za ka ga cikin kashi 100 ba iya tafiyar da budget ɗin nan, ba iya biyan abubuwan da za a yi kusan kashi 50.
To yanzu kana ganin cewa yanzu kun fito da tsarin da za a kai ga wannan gaci na fita daga wannan kangi da ake ciki, musamman miliyoyin Najeriya sun faɗa ƙangin talauci banda hauhawar farashin kayayyaki yanzu da yake ƙara ta'azzara a ƙasar.
Insha Allahu, matakan da aka dauka yanzu a lokaci kankani mai zuwa zaka ga an samu canji sosai. Bisa kan misali canjin kuɗi dala matakan da ita bankin tarayya ta dauka, bankin ta nuna cewa tana da kinshigan
wato ashe take da ta gyara wannan abin da ta zo ta tarayya
kwarai da gaske, tana shirin gyara ta tamayar da bankin ta hanyar abin da ya kamata tana yi.
Wato ba ya zama kamar bankin kasuwanci ba wanda ada ake zargin ya zama.
Yawwa, kamar yadda aka yi da wanda yake zaka ga kuma ana yin abu ne na son zuci, a dauki kuɗi a mika ma wani ya je yana kasuwanci da shi, yana juya kuɗin nan, ana kiran wannan round tripping ko. To wayannan duk abubuwan wannan lokaci ana neman a datse wayannan abubuwan da ke faruwa. Kuma in ka duba zaka ga cewa gwamnatin nan ta nuna tana da kokarin ta gyara inda ake tatsan mai, menene ake kiran su, refineries. Idan a ce yau an gyara refineries din nan, an kawo mai cikin gari, to koda ana dauka ana fita da shi ta wani hanya, zaka ga kudin man nan ya ragu, kuma zaka ga mutane na samu.
Sanata mai wakiltar Niger ta Gabas a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Muhammad Sani Musa kenan a hirar da ni da shi. Sai ku kasance da shirye-shiryen mu na gaba domin jin ci gaban hirar. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Gwamnonin arewacin Najeriya ta yaba da kwazo da bazintar shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa yadda yake tunkarar matsaloli akan harkar tsaro kuma da nasarorin da ake samu.
Abun nan dai yana tanya a ta'allaka da local governments din da suke da iyaka da daji, domin ƴan ta'addan nan sun yi ta'addanci daji suke koma.
Shugabannin gwamnonin arewacin Najeriya kenan ke jinjinawa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da suka ce yana markade matsalar tsamin tsaron da ta riga ta yi tsanani. Game da dungun duhun dulumar wutar lantarki a Najeriya kuwa masana ne ke cewa a gaskiya akwai bukatar jagororin kasar nan su sauya tunani.
Wutar yanzu in ka je wurin da madatsar ruwan yake tun fa aikin Sardauna ne, bai kuma karasa ba, ba a kuma samu wanda ya taho da niyyar da ya karasa ba. To dole sai mun samu kanmu cikin yanayi wanda bai da kyau.
Shi kuwa mafashin baki kan al'amuran yau da kullum barista Elzbar Abakar cewa yake rikicin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Kaduna fa akwai rudani.
Ne rikicin yayi kamari, waɗanda suke gwamnati in suka ga kamar ruwa zai ci su, to suna iya juyawa da baya su yi matsin lamba ga gwamna ta yadda za a shashantar da magana.
Waɗannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zaga karkara da birni. Shiri na 168 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin an tallafawa masu rauni. Mai yiwuwa kuma tallafawa raunin tsaro a arewacin Najeriya ne yasa gwamnonin yankin kiran taron nema wa tsananin tsamin tsaron magani. Gwamna Muhammad Inuwa Yahaya na jihar Gombe shi ne ya tsage tsantsar matsayar kungiyar a matsayin shi na shugaba ban waɗannan gwamnoni.
Gwamnonin arewacin Najeriya mun yi mitin yau kuma mun dau mataki ko matsaya kamar haka. Na farko, wannan kungiya ta yaba da kwazo da bazintar shugaba Bola Ahmed Tinubu bisa yadda yake tunkarar matsaloli akan harkar tsaro kuma da nasarorin da ake samu bisa yaki da masu ta'addanci da masu daukar mutane na kudin fansa da kuma sauran abubuwa da suka shafi bata zamantakewa al'umma. Biyo mun tausaya bisa alhini akan abubuwan da suke faruwa tsakanin jihohinmu na arewa, a inda waɗannan abubuwa na ta'addanci ko kuma na wannan ɗaukan kuɗi a mutane don samun kuɗin fansa da sauran miyagun ayyuka suka yi tsamari. Kuma mun tabbatar wa sauran jihohin nan cewa dukkanmu muna haɗe, muna tsaye kan ƙafafunmu, za mu yi matuƙar ƙoƙarin da ya kamata domin mu ga dukkanmu da mu da su mun gudu tare mun tsira tare.
Shi kuwa gwamna Dukka Umar Raɗan jihar Katsina wanda ya limancin gwamnoni zuwa Amurka kan maganar matsalar tsaro cewa yake dogon dajin da ya kewaye wasu jihohin arewacin Najeriya yasa 'yan bindiga ke yi wa yankin sansani.
Abin da ke faruwa mu ma da muke da matsalar tsaron da jihar Katsina, da ta Kaduna, da Sokoto, da Naija, da Zamfara, duk abin da ya jawo mu shi saboda mun yi boda da daji. Akwai dajin da ya taso tun daga Central African Republic har Mali ya shigo ta Jibiya, ya dauki local government guda 8 na jihar Katsina, ya shiga Kaduna, ya shiga Zamfara, shi ya tafi har Naija, ya fita har Kemero. Su wannan dajin shine matsala yanzu mu ma a jihar Katsina in ka dauke ta. Zaka ga bangaren Daura da suke boda da Jigawa state nan bangaren ba ma wanda ya san wata magana rashin tsaro da ake yi a jihar Katsina. Abun nan dai yana canya ta'allaka da local governments din da suke da iyaka da daji da kuma wanda ke jikin wanda ke iyaka da daji, domin ɗan ta'addan nan in sun yi ta'addanci daji suke koma, kuma sun fi kowa sanin wannan daji. Idan Allah ya taimake mu muka yi maganin abin da ke nan wurin, to ba zai matso ya shigo Jigawa, ba zai shigo Kano, sai dai mu kora shi ya koma cikin dajin har Allah ya kawo ƙarshen shi.
Game da maganar kirkirar ƴan sandan jihohi a Najeriya kuwa, sanata Aliru Dauda Jikan da ya shugabanci kwamitin ƴan sanda a masarautar tarayyar Najeriya ta wuce ne ya ce ya kamata dai a yi taka tsantsan don gudun da na sani.
Illolin shi shine kaman tsoron da ake ji da ƴan siyasa za su iya amfani da wannan abu wajen cutar da abokan hamayyansu a siyasance. Sannan kuma amfani shi shine idan aka yi wannan abu an kawo aikin tsaro kusa da al'umman da ya dace, wanda kowane jiha ita kaɗai ta san abin da yake damunta. To kuma al'ummanta in suka su ne suka ci za su gudanar da harkar tsaro, za a fi samun tsaro mai inganci, saboda sun san lunguna da sakuna, sun san irin yanayin halayyar al'umman, sun san irin yanda ya kamata su tafiyar da al'amuran tsaro. To shi yasa ƴan majalisu suka zo suka taru a nan a fito da tsare-tsare yanda za a gudanar da wannan aiki na ɗan sandan jiha, ba tare da an samu wasu sun yi amfani da wannan dama su ɓata wannan tsari.
Babban barazanar da ke burgar burkita bunƙasar ƙasashe irin su Najeriya ita ce maganar matsalar wutar lantarki da kuma rashin tsantseni. Kuma ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya, Malam Umar Hashim Kunar mai shayi na Kaduna, ya ce idan aka tattara dukkanin matsalolin ƙasar za su tike ne a gaban shugabanni.
Ruwan da ake janyo daga wanda yake murza injinukan ruwa ne namu. To maimakon mu yarda akwai lokacin da ruwa zai iya ja da baya, sai muka ki amfani da wannan, sai muka tsaya akan ruwa. Saboda haka za ka ga idan zafi ya kama, to wuta tana yin ƙasa ne. Me ya kamata a yi? Akwai hanyoyi da dama wanda za a iya sako wutar lantarki. Akwai ta iska, akwai ta gas, wanda kuma dukkansu muna da su, babu wanda ba mu da. Idan ruwa ne ma ya kamata a ce mun ƙara ƙoƙarin janyo wannan ruwan. Yanzu dalilin da ya sa ƙasar Ethiopia za ta ƙara samun ci gaba, daga ciki da wutar ta bata wuce kaso kusan 28 ba, amma yanzu janyo ruwan da kuma hassasa wannan wajen ruwan, an tabbatar da yanzu babu a cikin ƙasashe waɗanda wata na Afirka wanda ke da ƙarfin yanda zai bada wuta irin ƙasar Ethiopia. Nan maimakon a samu waɗanda suke ƙwararru, waɗanda za su iya amfani da wutar, kuma wutar za ta ba mu abin da muke bukata. Sai muka tsaya akan wutar. Wutar yanzu in ka je wurin da madatsar ruwan yake, tun fa aikin sardauna ne, bai kuma ƙarasa ba, ba a kuma samu wanda ya taho da niyyar da ya ƙarasa ba. To dole sai mun samu kanmu cikin yanayi wanda bai da kyau, musamman yankin arewa. Duk wata sana'a da masana'antu babu yanda za a yi a samu ci gaban su in babu wuta. Kuma rashin wutar in kallo da shi ya haifar da watan tsadar mai guda biyu, gas da abin da ya shafi fetur. Kuma man naku ne, kuma akwai shi, aka ki gyara wutar don mugunta, aka ki gyara abin da ya shafi fetur shi ma don mugunta.
Game da rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Kaduna kuwa, barista Elsbura Bakar ne ke cewa ba lalle bane binciken da masar dokokin jihar Kaduna ke yayi tasirin da ake tsammani.
A kundin tsarin mulkin Najeriya, majalisar jihar Kaduna tana da dama ta yi bincike ga dukkan al'amuran da suka fi jihar Kaduna. Amma matsalar ita ce binciken da za su yi, daga ina za su faro, suwa da wa za a samu cewar lalle da hannunsu in ma da badakala a bashin. Kaga yawancin jami'an gwamnatin jihar Kaduna na yanzu su aka yi wancan gwamnatin da su, kuma da yawansu ba za a ce ba su amfana ba, ko kuma ba su da masaniya daga waɗancan kuɗaɗe da aka samu. A majalisar ma, yawancin 'yan majalisa suna cikin waɗanda suke wancan majalisar lokacin da aka ciyo wancan bashin. Don haka dambaruwa ce da za ta daɗe, kuma ba a san me zai haifar ba. Amma ni a tunanina ba zai haifar da komai ba, saboda rikicin yayi kamari waɗanda suke gwamnati in suka ga kamar ruwa zai ci su to suna iya juyawa da baya su yi matsin lamba ga gwamna yayi tunani ga irin shiga da yayi cikin wannan harka ta bashi ta yadda za a shashantar da magana asali ana rudin mutanen jihar Kaduna ne kawai a yanzu amma abin ba zai haifar da ɗamin ido ba
ya bajja muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun aka ce an kwana kuma gashi har an kai ga an wuni domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1120 ne ga dukkanin masu dafar murafin iko su yi sallama akan kujerin da su ne suke ganin yanzu su suke zamani kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Haruna Shehu Mararaban Jos da Murtala Faruk Sanyin nan da ke Washington sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane fanni ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa su kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a
Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wassalamu ala nabiyil karim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana imam Muhammad Suleiman Abu Suleiman chief imam na Sultan Bello mosque dake babban birnin jihar Kaduna a arewacin Najeriya to bayan Allah madaukin sarki ya samu kammala azumi lami lafiya wanda shi wannan azumi yana koyar da mu abubuwa masu dumbin yawa daga cikin abubuwan da ya koyar da mu shine hakuri da kuma zama lafiya to zan dauki abubuwa da yawa ya koyar da mu amma zan dauki magana akan zaman lafiya in yi magana akai tsaro da kuma kwanciyar hankali babu shakka tsaro yana daga cikin manyan abubuwa da ya kamata mutane su lura da shi duniyar mu tana bukatar tsaro da haka in ba tsaro a duk inda ake to ba za a zauna lafiya ba kuma idan babu zaman lafiya kuma babu tsaro saboda haka yana da kyau mu gane cewa addinin musulunci addini ne wanda ya kawo tsaro Allah madaukin sarki yana bayyana mana cewa wallazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wa'anda suka yi imani basu cakuɗa imanin su da zalunci ba zalunci anan shine hada Allah da wani to duk lokacin da daula ta zama ta shiga zalunci tana cutan waɗansu to ba za a samu tsaro da kwanciyar hankali ba duk lokacin da daula ta zama tana da adalci tana ba kowa haƙƙin shi to za a samu tsaro da kuma kwanciyar hankali saboda haka muna kira dukkan al'umma da su yi kokari kowanne ya tsaya kare zalunci kar kuma a cuci wato sashi cuci sashi hukumomi kuma su yi adalci in Allah da za a zauna lafiya muna godewa Allah madaukin sarki da ya sa mu gama azumi lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to madalla da fatan an amfana yanzu kuma sai labaran duniya amma a takaice
to a takaicen shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce kokarin da ake na maido da dangantaka tsakanin Isra'ila da kasashen Larabawa ba zai kai ga warware rikicin gabas ta tsakiya ba wasu na ganin ta wajen tilasta kasashen da ke makwabtaka da Isra'ila su kulla dangantaka da ita za a iya warware wannan matsalar a cewar Khamenei a wani jawabi jiya Laraba ya kara da cewa sun fayi kuskure wasu jami'an sojin Najeriya biyu za su gurfafa na gaban kotun soji saboda rawar da suka taka a harin jirgi mara matuki na watan Disamba wanda ya halaka farar hula akalla 85 a cewar hedkwatar tsaron kasar jiya Alhamis. Jiya Alhamis Rasha ta ce ba za ta wato ba ta ga dalilin da zai sa ta halarci wani babban taro a Switzerland don tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen yakin Ukraine ba Switzerland ce za ta dau nauyin wannan taron
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Charleston Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC